Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel, tare nake da Hanifa Kabir Isa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata, 1 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin. Rasha na daukan sojojin Afghanistan na musamman aiki don taya su yin yaki a Ukraine. Hukumomi a India sun ce sun kama mutane 9 da ake zargin suna da alaka da rugujewar gada a jihar Gujarat.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa shugabannin tsaro a Najeriya sun kira da a kwantar da hankali. Biyo bayan rashin tasirin sanarwar da ofishin jakadancin Amurka ya fitar.
Akwai abin mamaki yadda kasar Amerika ta yi wa'annan sanarwar, ta kuma dauki matakai ta fitar da ma'aikatanta, sannan har yanzu bai nuna akwai wani abin tashin hankali da suka gani ba.
Haka kuma za a ji cewa
jira bacci na hoya koma ga Ubangiji, ka ci gaba da daura wanda ya mutu ƙarya, ka san ma'anar bala'in wannan. Duk wani wanda yake da hankali ya san bala'in wannan.
Sai a kasance da mu domin jin cikakkun rahotannin namu. Kamar kowace ranar Talata, muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya, wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin, inda ta yi ta auna muhimman ababen more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a Kyiv da sauran yankuna. Hare-haren sun zo ne kwana biyu bayan da Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun Baharu. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katse wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin. Lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha. Zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40. A cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya yi Allah wadai da hare-haren, inda ya rubuta cewa wani rukuni na makamai masu linzami na Rasha sun kai hari kan muhimman ababen more rayuwa na Ukraine. Maimakon fada a fayen daga, Rasha na fada da fararen hula. Kar a goyi bayan wannan hari ta wajen kiransa martani. Rasha ta yi hakan ne saboda har yanzu tana da makamai masu linzami da kuma niyyar kashe 'yan Ukraine. A halin da ake ciki kuma, sojojin Afghanistan na musamman da suka yaƙi tare da sojojin Amurka sannan suka tsere zuwa Iran bayan ficewar Amurka a bara, yanzu sojojin Rasha ne ke ɗaukar su aiki don yin yaƙi a Ukraine. Kamar yadda wasu tsaffin janar-janar guda uku na Afghanistan suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Sun ce Rashawa na son jawo hankalin dubban tsaffin kwamandojin Afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar ƙasashen waje, tare da ta yin ingantacciyar rayuwa da albashin dala 1,500 a wata da alƙawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa maida su gida zuwa ga abin da yawansu suka yi zaton mutuwa ce a hannun Taliban. Ba sa son zuwa yin fadan, amma ba su da wani zaɓi, in ji ɗaya daga cikin janar-janar ɗan Abdurrauf Argandiwal. Ya ƙara da cewa kwamandojin a Iran guda 12 waɗanda ya aikewa da saƙon tes sun fi tsoron korarsu. Suna tambaya ta ina mafita, me ya kamata mu yi idan muka koma Afghanistan, 'yan Taliban za su kashe mu. Hukumomi a India sun ce sun kama mutane 9 da ake zargi da alaka da rugujewar gada a jihar Gujarat da ke yammacin kasar, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 134. A cewar 'yan sanda, waɗanda aka kama sun hada da ma'aikatan kamfanin da ke gudanar da aikin gadar, wadda aka yi wa wasu gyare-gyare kwanan nan. 'Yan sanda sun ce akwai yiwuwar kama wasu ƙarin mutane. Hukumomin kasar sun ce sun fara wata tuhuma kan kamfanin da ke kula da gadar, Oreva Group, ta yiwuwar aikata laifin kisan kai.
yanan jima kaɗan Hanifar sake da labarai. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda biyo bayan taron majalisar tsaro da shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta dangane da gargaɗin da ofishin jakadancin Amurka yi na cewa akwai yiwuwar fuskantar harin ta'addanci a birnin Abuja. Yanzu haka shugabannin tsaron ƙasa sun ba da tabbaci kan matakin da suka ɗauka. Ga rahoton Hassan Mai na kaina.
New cost for land and Nigerians should go about their normal duties as the armed forces and all the security agencies.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, General Loke Rabo, ke kara tabbatarwa 'yan Najeriya cewa kar su damu kuma su ci gaba da hada-hadar su na yau da kullum, domin sojoji da sauran jami'an tsaro na cikin shirin kota-kwana don tsare ƙasa da ma 'yan ƙasar. General Irabo, wanda ke magana jim kaɗan bayan taron majalisar tsaro da shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta a jiya, dangane da gargaɗin da Amurka ta yi cewar akwai yiwuwar kawo Abuja babban birnin ƙasar harin ta'addanci. Kamfanin da ke bincike kan sha'anin tsaro a Najeriya, wato Beacon Consultants, da ke fidda rahotanni kan sha'anin tsaro a ƙasar kowane wata, na tambayi jagoran wannan kamfani, Dr. Kabiru Adamu, ko su ma bincikensu ya gano da kwai wannan matsala.
Bincikenmu da kokarin da muka yi na gano dalili da tushen wannan sanarwar a gaskiya har yanzu ba mu gano ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, babu alamar cewa su hukumomi na Najeriya an shigar da su cikin wannan tafiyar, misali ba da saninsu ba ita ƙasar Amerika ta hitar da wannan sanarwar. Ina gani akwai buƙatar ita gwamnatin Najeriya ta fahimci wannan kuma ta ɗau mataki don kar ta bari wayansu ƙasashe su zo yi mata katsalanda. Babu ƙasar da za ta yarda ma haka nan. Ya kamata ta a fara da gayyatan shi ambassador na kasar Amerika da ke nan Abuja, Nigeria, a yi mai tambayoyi kuma a kira sauran kasashe wayanda suke da fada da ajiye da ita, wato Ministry of Foreign Affairs kenan, su ba su umarni da ka'idoji na yadda za su gudanar da harkokinsu tun daga an shigo gangara na zaɓe yanzu.
Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja ga yadda yake kallon wannan al'amari.
Ta maganar tsaro tana da kulleleliya da yawa, tana da wahalar fahimta a lokaci ɗaya haka kawai, saboda na farko dai da wanda suke son su yi barna da kuma wanda suke neman masu barna duka suna bin abubuwansu a cikin sirri, ba a haka kawai ake faɗan abu ba. To amma a gaskiya akwai abin mamaki yanda ƙasar Amerika ta yi wa'annan sanarwar, ta kuma ɗauki matakai ta fitar da ma'aikatanta, sannan kuma binciken wato su hukumomin tsaro na Najeriya har yanzu bai nuna akwai wani abin tashin hankali da suka gani ba. To zai iya zamana cewa wato inda Amerika ta samu bayanan nata ko daidai ne ko ba daidai ba ne, wataƙila zai iya zama ba daidai ba. To amma kuma a tsarin tsaro, inda ka tabbatar da inda ka samu bayanan, ko da ya zamana ba daidai ba ne, sai ka ɗau mataki ya kamata.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina. Hadin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Hanifa ta da kashi na biyu na labarin duniya.
Talata 8 ga watan Nuwamba, Amurkawa za su je rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓen da zai tantance jam'iyyar da za ta riƙe majalisar wakilai da ta dattijai na tsawon shekaru biyu masu zuwa, sannan kuma za ta cike mukamman majalisun dokoki da nazartarwa da ma na jihohi. Idan tarihi zai maimaita kansa, mai yiwuwa ne kaɗan daga cikin Amurkawa baligai da suka cancanci kaɗa ƙuri'a za su yi hakan a zahiri. Watakila ƙasa da rabi. Ƙuri'an jin ra'ayin jama'a na cibiyar bincike ta Pew ta gudanar a watan Agusta ta gano cewa kashi 36 cikin 100 na masu kaɗa ƙuri'a ne kawai suka ce sun yi tunani sosai kan zaben da ke tafe. Kasan Amurka da za su kaɗa ƙuri'a na iya zama tsofaffi, kuma ƙasa da adadin mutanen ƙasar da ya kamata su kaɗa. Alƙaluman na Pew sun gano cewa kashi 50 cikin 100 na masu kaɗa ƙuri'a masu shekaru 65 ko sama da haka sun yi tunani sosai kan zaɓen, idan aka kwatanta da kashi 20 cikin 100 na waɗanda ke tsakanin shekaru 18 zuwa 29. Wani sabon binciken ra'ayin jama'a na duniya da aka yi kan mutane a ƙasashe 25 ya nuna an samu raguwar goyon baya da ake baiwa ƙasar Sin, ko da yake har yanzu 'yan Afirka na ganin China da mutunci, inda ita da Amurka ke neman yin tasiri. Binciken da kungiyar YouGov Cambridge Globalism Project mai hedikwata a Birtaniya ta gudanar a tsakanin watan Agusta zuwa Satumba na wannan shekara, inda aka gudanar da zaben mutane kusan 1,000 a kowane ƙasa, ciki har da manyan ƙasashe guda uku na Afirka, Najeriya, Kenya da Afirka ta Kudu. A binciken an tambayi mutane ra'ayoyinsu game da China, Amurka da Taiwan. Alƙaliman sun nuna cewa a ƙasashen yammacin duniya goyon bayan da ake bai wa ƙasar sun ya ragu matuƙa a cikin shekaru huɗu da suka gabata. Ɗaya daga cikin dalilan hakan na iya zama annobar corona.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Babban dogarin tsohon shugaban ƙasar Najeriya marigayi Janar Sani Abacha, kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Action Alliance a zaben shekara ta 2023 da ke tafi. Ya ce tsoron da aka tusa a zukatan wasu daga cikin 'yan kasuwa da attajirai a Najeriya shi ne ya hana su yin magana dangane da batun kuɗaɗen da ake cewa wai shugaba Abacha ya ɓoye a bankunan ƙasashen duniya. A hira da wakilinmu na Kano, Muhammad Ibrahim Kwari, Mejo Al-Mustapha ya ce ƙoƙarin ɓata Abacha suna ne ya sanya ake ci gaba da alaƙanta shi da waɗancan kuɗaɗe shekaru 22 bayan mutuwarsa.
Jana Abacha na fa ya koma ga Ubangiji. Ka ci gaba da ɗaura wanda ya mutu ƙarya, ka san ma na bala'in wannan, duk wani wanda yake da hankali ya san bala'in wannan, wannan daban. Lokacin da za a sa Najeriya takunkumi, muna daga cikin wanda aka tura don a san da lokacin da Jan Abacha ya mulki, Libya ta cika shekara 11 da takunkumi. To amma sai kaya suka fi arha a Libya a kan ƙasashen Turai, in ka ƙetare teku ka tafi kamar irin su Italy da sauransu, sai ake yaya Gaddafi ya yi haka, nan an sa takunkumi kuma kaya fi arha a wurinku, to sai ake so Najeriya ta kwaikwaya. Ni nan na daga cikin wanda suka je a Libya, kuma manya-manyan nasu da na tsaro da na tattalin arzikin ƙasa da foreign ministers wannan uku su suka tarbe mu, kuma na san me muka gano, muka dawo Najeriya shi. Da aka karasa Najeriya takunkumi na biyu, Tom Ikimi shi ne ministan ƙasar waje na Najeriya, ya zo ya yi magana sai Jan Abacha ce to ya kamata da sarakuna da waɗansu wanda suke su manya ne na kudu na arewa a tara su san aina me Najeriya take ciki, za a sa takunkumi. Ta haka ne wannan hikimar cewa ba da kuɗi ga 'yan kasuwa na kudu da na arewa wanda suna da masana'antu da industry, su a bar kuɗi a hannunsu sai su sa a bankunansu. Takunkumi gwamnati aka sawa, to su sai su rika shigo da ma'adanai kuma cikin rahusa, saboda talaka ba zai ci azaba ba. Da wannan niyyar ne Abacha ya basu. Da Jan Abacha ya mutu, ina kuɗin wani an raba, ina kuɗin wani an zo ana dawowa da shi, ina kuɗin wani yana na yanzu an shigo da shi don a ci gaba da ɓata masa suna, saboda akwai ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar nan da ya gabata har gobe shi bai yafe Abacha ba, don Abacha ne ya kulle shi akan magana juyin mulki. Wannan shine gaskiya. Shi wannan kuɗin da ake, in za ka buɗe account a waje, kana sa hannu ko baka sa hannu, in kana ɗaukan takarda ka rubuta sunanka ka ce ga adireshinka, kana dangula hannu ka yi tamprinting, to ina na Abacha? Abacha ya taɓa zuwa daga cikin wannan bankunan? Ya taɓa zuwa tunda ya hau shugaban ƙasa? Kaga ya motsa, bai taɓa zuwa ba. Iyakacin shi maka da India da Pakistan ya je ya dawo farkon hawansa, shi ma wannan shawara ce daga gare mu, saboda ya hau mulkin maka ce gara ka tashi ka bar filin ka yi wannan tafiya. Akwai aiki da za a yi wanda ya shafi canja waɗansu abubuwa na tsaro, ya shafi ofishinka, akwai inda mu muke so a faffasa, akwai abubuwan da za a sa, ni ne na yi wannan. Banda wannan tafiyar, kaji ya sake wata tafiya, iyakacinsa ko ya je Liberia, ko ya je yaje South Africa shi ma kwana ɗaya biyu ya dawo, ko ka ji ya je Sierra Leone haka kwana ɗaya da aka dawo da tijin kaba, ko Gambia, irin waɗannan, banda nan bai taɓa zuwa ko ina ba. Shekara huɗu da wata bakwai kawai aiki ake. So ko local banki na Najeriya an za ka buɗe account, ai sai ka sa hannu ai sai an dangwala, ai sai an san inda kudin yake, ai sai ka san bankin, sai an san account na bankin. To ni kawai ce masa nayi, duk wanda yace shi a bacci ne bude account to ku kawo wannan hujjar ku nuna yan Najeriya.
Rakar dai amma me kake ganin ya hana su waɗannan ƴan kasuwa ta kila da General Abacha yayi hikima ta wannan hikima ta hannun su? Me yasa kake ganin ba su iya fitowa sun wanke Abacha ba tun yanzu shekara 20 da doriya ana cewa Abacha loot
kenan? Akwai wani babba daga cikin ƴan kasuwan nan da ni ne yau magana ina cikin prison ma, da na ji an yi wannan, an je an dauke Muhammad Abacha daga kirikiri an kai shi kuje suna matsa masa ya faɗa abin da ba haka ba, dan dai a bata sunan baban shi saboda ya kulle wancan mutumin. Mulkin nan da yayi na shekara 8 duk mutanen nan da aka sa wayannan abubuwa da su sai da ya kuntata musu. In ka fitar magana ta taimaki General Abacha kai kuma za ka gama yawo. To har yanzu wannan tsoron yana nan.
Major Al-Mustapha kenan an yi rasu da wakilin Muhammad Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-49-60 sai kuma kilohertz 230 a matsakaicin zango. A nan Washington DC agogon muna cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin
saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na saka mai wuya. Idan Allah ya kai mana rai shekarar 2023, Najeriya tana son ta gudanar da wasu manyan ayyuka guda biyu a farko-farkon shekarar, wato gudanar da babban zaɓe a cikin watan Fabrairu da kuma gudanar da kidar jama'a a cikin watan Afrilu. Duk na wannan shekara ɗin idan Allah ya kai mu. To ita dai hukumar kidaya ta jama'a ta Najeriya ta riga ta fayyace cewa a wannan karo ba za ta tambayi Najeriya ko ƴan Najeriya addininsu ko ƙabilarsu ba a lokacin da ake wannan kudaya ɗin. Amma kun san cewa maganar addini da ƙabilanci kam suna ci gaba da tasiri a harkokin zaɓe da siyasa.
To ni ne mai suna Pastor Simon A.S. Dolly, tsohon shugaban matasan Krista a Najeriya. Da musulmin da Krista akwai mutane malaman da suke kawo rashin zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Kuma waɗannan malaman ba su da cikakken ilimin addini, ba su da basira, ba su da fahimta. Suna fatar da mabiyansu, suna sa musu ra'ayi wanda bai cancanta ba. Na biyu kuma rashin adalci. Shugabanninmu na gwamnati ba su so su taimaka su adalci ga duk kabilu da kuma addinai. Aka zaɓi mutum a matsayi su ce shi addinin shi kaɗai ya gani, ko aikin contract ko appointment ko wani abu sai su ba addinin su kaɗai.
Sunana Imam Dr. Muhammad Nurain Ashifa. Game da wannan batu na waye fi amfani da addini wajen zaɓe zaune tsaye, duniya ga baki daya danganta ina kake, in kana bangaren arewa ne gaba-gaba kana nan za ka ga suke amfani da addini suke cin zarafin waɗanda yake ma ba addinin su ɗaya ba. Haka zalika in ka koma yammacin duniya za ka samu wanda yake suna amfani da addini suna cin zarafin mutane. Saboda haka a wajena kowane bangare na da irin nashi. Abin da ya fi dacewa shi ne mu haɗa ƙarfi da dantse, kowane addini ya yaƙi waɗannan ɓata gari da gurɓatattu wanda ba addinin bane suna amfani da addini domin bata sunan mabiya addinai a bayan kasa.
Kan wannan ne muka ga cewa musamman shi magana addini ne ya kamata mu dube ta, mu ga kuma yadda take shafar waɗannan abubuwa irin zaɓe da kuma kidaya da sauran rayuwar yau da kullum. A wata tafiya da Allah ya sa nayi a Najeriya kwanan baya na samu zama da shehu na malamai guda biyu na Kristanci da kuma addinin Musulunci domin tattauna yadda ake samu wannan sabanin ra'ayoyi kan abubuwa da dama da suka shafi addinin nasu guda biyu. Mun gayyato Sheikh Bashir Adam Aliyu mai wakiltar Majalisar Musulunci ta Najeriya da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar Ƙungiyar Kiristocin Najeriya wato CAN. Tambayar mu ta farko ga su waɗannan malaman shine me yasa waɗannan addinai biyu suke cin karo da juna abubuwa da dama na yau da kullum a Najeriya ne?
To injina Bashir, bari in fara da kai. Me yasa da Musulunci da Kiristoci suke yawa samun cece kuce? Me yasa suke samun rashin fahimta ne ko rigingimu na me asalin su? Saboda me suke samun waɗannan matsaloli?
To jama'a assalamu alaikum, sunana Musa Misal, shugaban matasa na Kristoci na jihohin Arewa da Abuja. A matsaloli da Kristoci suke samu musamman da ƴan uwa mazauna musulmai a ƙasa ta mu ta Najeriya, akwai abubuwa da dama. Akwai rashin fahimta wanda muke samuwa da juna musamman akwai wasu abubuwa wadda idan aka yi shi sai shi Krista zai gani kaman cewa
kaman me
kaman an musguna masa
eh kaman wadannan abubuwa
na farko akwai wasu irin ababe kaman mu a arewa mun sani mun da muna zama tare amma zaka ga cewa ana yawan kiran mu arna kafrai da wasu abubuwa to irin wadannan abubuwan idan aka kira mutum yakan musgune kan ji kaman ransa zai kita domin abu ne wanda yake gani in an ce masa kafiri ya ga shi kuma mai addini ne shi ba kafiri bane in aka ce masa arne sai ya ga shi ba arne bane shi mai addini ne to wannan abubuwan yana cimma ma Krista rai musamman a arewa domin mu ne a arewa muke amfani da kalma ta Hausa to da zaran an gaya mana mun ga mun zamantakewa tare mun girma tare sa'annan ni kuma ni ina ga ina da addini kuma muna zancen cewa Allah ɗaya ne muna zancen cewa mun yadda da annabi da waɗannan abubuwan sai a zo a ce min arne to da an zaci an gaya min wannan zancen arne din sai na ji raina ya ɓaci
me ka fahimta daga ma'anar arne
to abinda na fahimta daga ma'anar arne shine wato kaman mutumin marar addini wanda ka kya abin kyama to da zaran an ce min abin kyama marar addini sai ji na tsani mutumin sai ji mutumin bana kaunarsa saboda ya musgunta min ya nuna min ni marar addini to kaunarsa ma sai ta rabu daga cikin zuciya
to mai dalla to bari mu yi shimfida to bari ji a karmaka Allah Injiniya Bashir Adamu Aliyu kai a wannan gefe me yake jani wannan cici kuce tsakanin manyan addinan nan guda biyu na musulmi da kirista
to amsa akwai dunkulalle akwai mai dan fadi
to
a dunkule rashin bin karantarwa addini
wannan
addini gabaɗaya
duka biyu
addinin musulunci addinin kirista sun ka dauki asasin su sun hadu akan abubuwa wanda sune asasi abin da ya hada mu fa yafi abin da ya raba mu mun hadu akan yadda da Ubangiji Subhanahu Wata'ala wanda yake jigon addinin gabaɗaya Annabi Isa alayhi salam bangaren su mu kuma yanzu misali ɗana ma sunansa Isa kuma babu musulmin da zai musulmi sai ya girmama Annabi Isa ya girmama matsayin sa da haka da a ce kuma sannan manyan karantarwa addinin maganan cewa kar a hada Allah da wani gabaɗaya mu hada akan sa maganan cewa kar a yi kisan kai kar a yi zina kar a yi kaza kar a yi kaza saboda haka asasin abinda addinin ya koyar namu da nasu muna babu banci da yawa banci na da a gefe yana nan amma dai asasin an hadu to rashin tsayawa akan wannan sannan da kuma fito da abin da yake shi kuma ba shine wato yake akan gaba ba a sashi a gaba da haka a dunkule rashin tsayawa karanta addini
misali me zaka ce kan magana da yana cewa ana kiran su arna ana kiran su kafirai da sauransu
a ni kaman nace a dunkule ni a wurina wannan akwai wannan din kamar yadda ya faɗa Allah a wurare da sauransu amma wannan ba shi
amma ba dadi an shi
ba shine asasin matsala ba sannan kuma ya danganta kamar yadda ya faɗa ayan da ya ambata misali da wannan su sigar ne ba waki mutum ya ce a masa ba daidai ba amma wato lokaci amfani da yare yawanci wannan yana faruwa ne tsakanin jahilai wanda ba su da ilimi amma kana maganan wanda ke da ilimi na addini da mu sani na fahimta ta addini ba wannan ne matsalar ba ni a fahimta ta wanda suke kawo wannan cece kuce tsakanin addinai guda biyu a kasar nan
akwai mutane da suke cewa waɗannan addinan guda biyu sun cika son kansu kowa dai abin da ya dame shi shi ya dame shi ba ruwan shi da abin da zai sa shi dan uwan shi tunda kuma Allah ya ce dole mu zauna kasar nan tare ashe ko dole a samu yadda za a zauna tare ka yarda cewa addinan nan guda biyu kowa ta kansa yake bai damu da abin da yake faruwa da ɗaya ba
wallahi wannan yana daga ciki cewa a mance da me zai biyo baya kowa ya ga cewa kawai bangaren sa ko maslaha sa yake kai ka sa fahimta cewa maslaha ta gaba ɗaya ce kamar yanzu tsaro ai ba za a zauna lafiya ba dole sai kowa ya zauna tsaro lafiya ba wai mutum ɗaya ne ba haka nan misali yanzu aka tunzura al'umma lokacin da za a tunzura watakila da ni aka fusa ta na tunzura jama'a ta suka fito to kuma abin da zai biyo baya kuma ba zan iya kontrolin ɗinsa ba zai dawo har kaina saboda haka gaskiya ne in har za a kyale kawai a tafi da ka a rinka kallon wani ɓangare amma babban abin da yake akwai shi ne wato ba ma bambance abin da ke alaƙa da addini da abin da kuma wato ake amfani da addini wurin cin masa sau da yawa ƙabilanci sau da yawa siyasa sau da yawa wata rigingimu na tsakanin wasu al'umma na tsakaninsu ko ta kasuwanci ko na da sauransu makwabtaka da sauransu su suke haɗa rigima ba addinin ba amma saboda addini shine platform shine inda mutane suke samun yawo dandali sai ya amfani da wannan damar izauta me yakan su malamai su jago saka barki ko su jagorori su saka barki sai zama sun sake ko sun taya a cikin wannan
to madalla to malam Musa misal kai da cewa addinan nan guda biyu kuwa ya koma gefe abin da yake sha'awarsa da ta mutanansa kawai ya damu da shi ko bala'uka suka faɗi ko kashe-kashe aka yi wasu sai kaga ƴan baya mutanansu aka taɓa ma ɗayan baya magana.
Eto Malam Aliyu, kamar yadda kai magana gaskiya ne, domin ka ga addinan nan da ka ga kowa ya zo da irin karantarsuwa da kuma irin yadda suka samu koyarwa da cikin da tattafi da suka zo da su. Idan muka duba cikin littafin Injila wanda mu muke koyarwa, an ce ka kaunaci wanda yake kusa da kai, wanda kuma an fi son wanda yake zama wanda dan ikkilisiya. Dan ikkilisiya shine wanda kuke mujami'a daya. To idan ka kalli wannan gefen, in an zo zancen kauna ne, to kaga dole zaka dubi wanda kake mujami'a daya, wanda kuke zuwa coci ɗaya da shi, wannan shine mutumin da na farko da zaka kaunace shi. Amma na idan muka zuba wata kissa kuma na Annabi Isa da ya magana a game da cewa ka kaunaci makwabcinka. Makwabcinka shine inda shi Yahuda ya ce makwabcinka shine mutumin da ya ji kanka a lokacin da kake damuwa, a lokacin da kake matsala, wannan shine makwabcinka.
So yanzu kai yawan maganganun zargi da kirayen sunan da baya da kyau ne kawai kake jin asanadin wannan rashin jituwa ko akwai wani abu da ba?
Madalla, to wannan shine karshen kashin farko na muhawara don ka fara kawo muku dangane da sabanin ra'ayoyi ta addinanci da ake samu a tsakanin 'yan Najeriya yayin da ake tunkarar zabe da kuma kidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa. To idan Allah ya kai mu rana a cewa za mu kawo muku kashi na biyu, inda za mu ji cewa shin me yake bata wa kiristoci rai game da kalamar kafiri ko arna, sannan kuma ita kadai ce abinda ke bata musu rai daga wajen 'yan uwansu musulmi. Sannan kuma idan aka duba banne da aka yi ta tashi-tashin hankula, wanne ne daga cikin mabiya wannan addinai guda biyu suka fi yin asarar rayukan mutane, musulmi ne ko kiristoci? Baya da bayan haka za mu ji shin Boko Haram da kungiyoyin 'yan ta'adda da sauransu in sun je kai hari sukan bambanta wannan addinan guda biyu? Yanzu kan bari mu tsaya nan mu yi godiya ga su makinamu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misal a kan lokacin da suka ɗauka suka karɓi gayyata mu domin yin wannan muhawara. A madadinsu da kuma Nasiru Adamu da kai da ya taimaka wajen haɗa hancinsu, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC. A huta lafiya.
Madalla, to a gaida malamai don nan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Takaice. Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin, inda ta yi ta auna muhimman abubuwan more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a Kyiv da sauran yankuna. Hare-haren sun zo ne kwana guda bayan da Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun Bahram. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katse wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin, lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha. Zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40. Sojojin Afghanistan na musamman da suka yi yaki tare da sojojin Amurka sannan suka tsere zuwa Iran bayan ficewar Amurka a bara. Yanzu sojojin Rasha ke daukar su aiki don yin yaki a Ukraine, kamar yadda wasu tsofin janar-janar guda uku na Afghanistan suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Sun ce Rashawa na son jawo hankalin dubban tsofin kwamandojin Afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar kasashen waje, tare da ta yin ingantacciyar rayuwa da albashin dala 1,500 a wata da alƙawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa maida su zuwa gida ga abinda yawansu suka yi zaton mutuwa ce a hannun Taliban.
To Madalla, gaishe ki. Masu sauraro, a nan makakashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu damu ku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a sake sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa ta yana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar da ganin Washington DC ke cewa sai an jima da hantsi. Salamu alaikum.